Kungiyoyin fafutukar wayar da kan 'yan ƙasa tabbatar da zaman lafiya da kuma neman adalci wajen kula da muhalli da suka hada da SPEG, CDE da kuma AFP wato Africa for Peace a Turanci. Sun yi wannan kira ne a wani taro da ya gudana a birnin tarayya Abuja. Suna mai cewa kamata yayi dukkan waɗanda ba su ji dadin yadda aka gudanar da zabe da bayyana sakamakon sa ba, su bi hanyoyin da suka dace na shari'a wajen mika koke da neman abu musu kadin su ba wai yin kalamai da ka iya tada rikicin kabilanci, addini da kuma bangaranci a Najeriya ba. A cewar Malama Farida Sani Kambra, mamba a kungiyar mata masu ilimi a fannonin rayuwa daban-daban ta Najeriya, reshen jihar Kano, Najeriya ta fi karfin kowane mutum daya.
Zabe a Najeriya an yi alhamdulillahi an yi shi yadda ya kamata. Idan wani a cikin waɗanda suke da korafi sun ga zabe din su ba, kuma abin da muke gani ya fi cancanta shi ne su je kotu wanda za su gabatar da kansu a ba wanda ya ga ya dace haƙƙinsa. To amma da kansu ya ba za su je su zauna, ana da wata manufa ta interim government. Ta shigo ta yi wani abin da suke da bukata dama tattun wannan wani abu ne daban wanda dama an riga an mapping din shi out kuma ake so a aiwatar da shi. To sai aka zo da shi kuma bayan zabe. To mu a matsayin mu na wani organization, mu Najeriya ce a gaban ta zaman lafiya da za a yi a cikin kasa. Mu mun san cewa Najeriya ta fi karfi kowane mutum daya, kuma saboda wani mutum daya ba za a tada hankalin jama'a ba. Saboda haka mu muka fito muke ga yan Najeriya da timin youth su janye daga wannan halin rashin ba'a da ake yi.
Ambassador Ibrahim Wayya daya ne daga cikin jagororin kungiyoyin da suka shirya taron fadakar da 'yan Najeriya, yana mai cewa
makasudin mun shirya wannan taron shi ne mu ba wa 'yan Najeriya hakuri, musamman su 'yan siyasa waɗanda suke a cikin bacin rai sakamakon zabe na shugaban ƙasa wanda ba su ji daɗin yadda abu ya kasance ba, kuma mu ja hankalinsu haɗarin da yake tattare da yin wasu abubuwa da zai iya haddasa fitina a Najeriya. Akwai buƙatar su fahimta cewa buƙatar 'yan ƙasa ta zaman lafiya ta fi girman buƙatarsu a matsayinsu na wanda suke so su jagoranci Najeriya. Saboda haka kada ɗabi'u na wani a cikin su ya zama sanadiyar haddasa fitina a ƙasar nan, musamman 'yan siyasa manya wanda suka yi takara, irin kalamai da suke yi wanda zai iya haddasa fitina, sannan da kuma wasu malamai ma na addinai wanda su ma suke irin wannan kalaman wanda zai iya tunzara mutane. Kuma yanzu muna cikin wata gaba da wato ƙoƙari muke yi mu tsallake wannan saraɗin na wannan zaben da aka yi. Saboda haka ƙasar tana cikin wani yanayi da tana buƙatar addu'a, tana buƙatar haɗin kai da 'yan ƙasa, tana buƙatar shugabanni su fahimci cewa rayuwar ƙasar da zaman lafiyar ƙasar ya fi girman buƙatarsu. Tun shekara ta 2015 ake yi wa wannan ƙasar hasashen cewa za ta iya rugujewa. Muke ta tsallake wannan siraɗin cikin ikon Allah. Saboda haka yanzu ma mu yi ƙoƙari mu ga yadda mu tsallake wannan siraɗin tare da kowa. Wannan kuma yake ganin an masa ba daidai ba a zabi ya je kotu.
A wani bangare kuma Comrade Mulada Sharif dake zaman jagoran cibiyar tabbatar da zaman lafiya da neman adalci wajen kula da muhalli wato SPEG cewa
as a people, as a nation, we need to be calm. The election has come and gone.
Gani yadda wannan shine karo na bakwai da ake gudanar da manyan zabuka a Najeriya, mu ba zai zama na ƙarshe ba. Baya da cewa an riga an wuce babban gudanar da zaben wannan shekara, a matsayin su na 'yan Najeriya kamata yayi a rungumi zaman lafiya saboda ranar 29 ga watan Mayu mai zuwa na da muhimmancin gaske. Yana mai yin kira ga 'yan takara da suka fada zabe da su ci gaba da bin kadin su a kotu, su kuma yi kira ga magoya bayan su da su mutunta yarjejeniyar zaman lafiya na kwamitin MPC da jam'iyyun suka rattaba hannu a kai a watan Fabrairu don gudun tada fitina a ƙasa, saboda Najeriya za ta ci gaba da zama a matsayin ƙasa bayan watan Mayu.
We will not end Nigeria in May 29. Nigeria will continue.
Idan ana iya tunawa dai, an gudanar da babban zaben da ya samar da sabon shugaban ƙasa da mataimakinsa da kuma 'yan majalisun tarayya a Najeriya ne a ranar 25 ga watan Fabrairu shekarar 2023 da muke ciki ƙarƙashin shugaba Muhammadu Buhari wanda ke ƙarasa wa'adin mulkin sa karo na biyu. Lima Abdulrauf, Murya Amurka daga Abuja, Najeriya.